Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a kasar a cikin ƴan kwanakin baya-bayan nan, kungiyoyin cibiyoyin kwadago masu bincike a kasar sun shiga yajin aiki inda suke buƙatar gwamnati ta ƙara musu kuɗaɗen gudanar da bincike da kuma cika musu alƙawuran da ta yi musu. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakiliyarmu a Plateau Zainab Babaji ta tattauna mana da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, inda ya ƙarin haske kan kuɗaɗen bincike da zuba jari a harkokin noma da kuma irin matsalolin da suke fuskanta.
Abin da ya ɗauka daga 2019, 2020 da 2021, yana da kyau a matsayinki na 'yar jarida ki ɗauki budget na Najeriya a lokacin nan ki duba ki gani shin an samu ƙari ba samu ƙari ba. Ni dai a nawa bayan dan samun ƙari da aka yi ko da yake ƙalilan ne, duk wani institute an sake mishi kuɗin shi 100%, kuɗin da aka zaba musu an same shi 100%. To a 2022 na san akwai wasu wanda suka samu ƙari, akwai wasu wanda ba su samu ƙari ba. Ba a cewa kuɗin nan ya isa, don kuɗi ana kasafi ne ana ba kaman ma'aikatan noma ne gabaki ɗaya. Sabila da haka kin san wani shekara sai a duba a ce to tun da akwai hauhawan farashin kaya ya kamata a dukufa kan maganan bunƙasa harkar noma. Wata shekara kuma sai a ce to tun da wancan shekara an bunƙasa harkar noma ne, wannan shekara a duba a ga ko za a ci gaba da harkar bincike. So ba inda za a yi a ce kuɗin nan zai zamanto daidai a kowane lokaci ko kuma yana samun ƙari da sauransu. To kwanakin baya dai shekaru uku nan da na yi magana 2019-2020 an samu ɗan ƙari. Kuma ilimi ne na maganar kowane ma'aikata dole ne ta zo da irin nasa buƙatun da sauransu. Kuma haƙƙi ne na gwamnati su dubi su ga yare za su yi bisa matsalolin da ke gabansu. Matsalolin da ke gabanta da kuma ne wani ƙuduri ne gwamnati ta sa a gaba. Amma in dan kasawan kuɗin bincike ne lalle-lalle abinda muke da shi bai yiwuwa ya ishe harkar bincike, musamman ma in aka kwatanta shi da abin da kasashen waje kamar su America, su Britain, su Brazil da sauransu suke yi. A gaskiya namu ko kaɗan bai isa ba. To sun suna da harkokin da yawa. Menene zai nuna harkoki da yawa? Harkokin da suke da shi da yawa shi ne yawancin su cibiyan bincikensu idan sun fidda fasaha, wato kamar masu zaman jari, masu zuba jari, kina ga suna zuwa su taimaka. Bambancin namu a nan Najeriya kusan komi. Kowane mutum da attajiri da wanda bai da shi ya fi son a ɗauki wannan abu ne a bashi kyauta. Yanzu akwai abubuwa dabarun noma da yawa wanda aka kirkiro su a ƙasar nan. Idan kika je ilorin kamar mechanization, idan kika je form, idan kika je kamar ma'aikatanmu na shinkafa da abadaki, idan kika je umudike, akwai abubuwa wato dabaru da yawa wanda muka sarrafa. Maimakon mu samu attajirai masu saka jari su zo su ɗauki wannan abin su je su sarrafa su taimaka, saboda wayannan cibiyoyin kungiyoyin nan su samu kuɗin shiga su ci gaba da ƙara bincike, mu ba mu da shi haka. To shi yasa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba bai wuce mako uku ba da ya rabta hannu a sabon doka, wato amendment pass da ya yi na ARCN. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi shi ne ya ba cibiyoyin binciken nan na noma na agriculture ya ba mu dama mu ga yanayin yadda za mu yi mu fita muslimin mutane masu son saka gari mu hada you know karfi da karfi tare da su mu ga yadda zamu yi mu fita mu nemi kudi abin da yake kira stream of companies wato cibiyan bincike tare da nata amma kuma a samu kungiyar kaman ma'aikata na kasuwanci su ma su kasance suna hade da mu mu ga duk dabarun da muka samu na noma mu samu masu zuba jari nan su yi kokari su ma su je da mu gaba ina ga idan har Allah ya sa muka ci nasarar wannan to batun maganan a ce kudi bai ishe mu ba gaskiya zai dan kauka
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin Farfesa Garba Hamidu Sharubutu da kuma wakiliyarmu a Plateau Zainab Babaji sai Daniel Brown da ya taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Karma wanda baya shine ta da mu sannan arzikin mu shine uwa